بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ فسر للتاسع حسن المسلم يزام إدارتي نوك إن شاء الله. Za mu tashi inda malaya ce du'a'ul istiftah, wato addu'an bude sallah. Bayan ka yi kabbaran harama, akwai bukatan ka yi addu'a kafin ka fara qira'a. Ganan addu'o'in suna da yawa. Addu'a ta farko, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وانا حديث بخاري ومسلم سكر ويتوشي دغ حديث ابو هريره. ابو هريره يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينعين شروع سكاني كبران حرما ده قراتون فاتحه. فوتنا سي تنبيهشي يتي مي يكي فداني شروع ده يكي هنا. Me yasa kake shiru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabbaran harama da karatun Fatiha? To shine sai ce ga abun da yake fada. Wannan ne kenan asirrance yake yi. Sai ce ga abun da yake fada nan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ghasilni min khataayaaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Fassaran addu'an shine اللهم يا الله باعد بيني وبين خطاياي كنيسا تتقانينا دتقانين ذنوبينا كما باعدت بين المشرق والمغرب كما رينك تتقانين غبشين دنيا ده يمچين دنيا وفي زما تقانينا دذنوبينا كما تقانين غبس ده يم نيسا غبس ده نيسا يم ان كوري غبس كزو كساكي كوري يم. Wannan imma ya zama ma'anarsa, ya Allah ka kankare min zunubaina na yi bankwana da su, ya zama bana kusa da su kwata-kwata, ko kuma ya Allah ka nisanta ni kada ya zama ina yin zunubai, ina yin laifin, ya zama laifin yana karshen yamman duniya ni kuma yana karshen gabas din duniya. Duka zai iya daukan ma'anan duka guda biyu. Sannan ya ce Allahumma naqqini min khataayaaya, ya Allah ka tsaftace ni daga kurakuraina. To kaga wannan na neman gafara ne kenan. Allah ka gafarta min kurakuraina kenan. Allahumma naqqini min khataayaaya, Allah ka farkake ni ko ka tsaftace ni daga kurakuraina, sune zunubaina, kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas, kamar yadda ake tsaftace tufafi fari min ad-danas, daga dauda. Wato ba rigan da in an wanke ta zaka fahimci ta fita kamar farar riga. In wata kalan ne zaka iya daukan ta fita, kuma akwai dutiya tare da ita baka iya gani, amma farar riga in bata fita ba ana ganewa, in ta fita fes an fitewa. To da haka, ya Allah ka tsaftace ni daga zubaina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda, sai ka ganshi kal kamar bai taba yin daudan ba, kamar yadda yake nuna daudan haka yake nuna kuma babu daudan. Allahumma ghasilni min khataayaaya, ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bis-salji, da kankara, wal ma'i da ruwa, wal barad da kankara. Al barad kankara bi fathir ra'i, ba al bardi aka ce ba, al bardu shine sanyi bi sukunin ra, in ka daure ra'un din sai baka ma'anan sanyi, amma in ka ce al barad ana nufin kankara. Saboda haka al barad kankara ake nufi, ta'kidi ne na wancan lafazi na farko shine asfalt. Ko da ka da asfalt da albarad dun ma'anan su kankara ne. Allah ka tsaftace ka wanke ni daga zunubaina da ainihin kankara, wal ma'i da ruwa, wal barad da dai kankara. Wato akwai bambanci tsakanin kankara da ruwa ko? Wato kankara sandararren ruwa ne wanda ba wanda ya amfani da shi, kai ne za ka yi amfani da shi. Alma'u kuma ruwa wanda yake narkeke, ruwa wanda yake narkeke, ma'ana dai a wanke shi daga zunubansa da kala-kala ruwa, sandararren ruwa da kuma ruwa wanda yake narkeke. har ya fita daga ainihin wato zunubansa gaba daya. Saboda haka kenan wannan addu'an bude sallah neman gafaran zunubai ne, ka nisantaka daga aikin zunubi. Sai ka fara da shi bayan kabbaran harama. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan addu'a ita tafi shahara a cikin dukkan addu'o'in saboda riwayan Bukhari da Muslim ne gaba daya. Sai addu'a ta gaba. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ita ma wannan addu'ar bude sallah ne ko ka hada da wancan ko yau kai wannan gobe kai wannan wannan kuma ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Aisha dukkanin sahabbai guda biyu nan sun ruwaito wannan hadisin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bude sallarsa yana yin wannan addu'a bayan yayi kabbaran harama a wata riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri in ya tashi da daddare zai yi sallah yana yin wannan addu'a yana yin wannan addu'a kuma sannan an ruwaito daga sayyidina Umar cewa yana yin wannan addu'an a sallah kuma ya bayyana ta sai sa wannan addu'an kuma ta shahara ita ma ga ta takaitacciya sayyidina Umar yana yi a bayyane saboda ya koya wa sahabbai ko ya koya wa tabi'ai alamun nan jama'arsa fasaran addu'an shine subhanaka allahumma barki ya tabbatar maka ya ubangiji wa bihamdika tare da ainihin yabonka wato idan kace barki ya tabbatar ma Allah ka kore masa dukkan wata siffa ta tawaya ko ta aibi idan kace wa bihamdika da kuma yabonka ka tabbatar masa da dukkan siffa ta yabo da kamala wa tabarakasmuka albarkatun sunanka sun yawaita albarkan sunan Allah yana da yawa shi yasa duk abin da zaka fara muhimmi sai a ce ka fara da bismillah don neman albarkan sunan Ubangiji subhanahu wataala wataala jadduka girmanka ya daukaka wataala jadduka girmanka ya daukaka aljaddu yana zuwa da ma'anan girma aljaddu yana zuwa da ma'anan kudi arziki aljaddu yana zuwa da ma'anan kaka saboda haka kowanne sai ka fassara shi a yanda ya dace a yanda maganar ta koro sai ka ga me ya kamata ka fassara sai ka fassara yanzu anan in ka fassara da kaka wanda shi kafi sani kaga ka ce Allah an haife shi ne kenan ka ce kakansa ya daukaka kenan yana da baba kuma ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba bai haife shi kaga daga nan za ka ga fassaran ba za ta tafi daidai ba don ta yi karo da alqur'ani sai ka nemi kuma menene ma'anan jadduka in baka da kalmomi ko baka da yalwan larabci saboda haka wata'ala jadduka girmanka ya daukaka jalla jalalu wala ilaha ghairuka babu abun bautawa da gaskiya sai kai shine wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wata'ala jadduka wala ilaha ghairuka wannan kuma addu'an ta kunshi yabon Allah ne subhanahu wata'ala ka barkake shi daga dukkan aibi ka tabbatar masa da siffofin shari'a wato ainihin siffofin kamala siffofi na yabo sannan kuma ka tabbatar wa da sunansa albarka sunan Allah yana da albarkatai masu yawa sannan daukakarsa ko girmansa kuma madaukakiya ce ta kololuwa ba abin da ya kai Allah girma huwa al-aliyul kabir sannan wala ilaha ghairuka babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan addu'a ba za ta yi wahalan haddacewa ba don ba ta da tsawo subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka addu'ar bude sallah sai addu'a ta uku wajjatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك انا كما دوغواتي wannan addu'ankum mazalla yana bude sallah da ita kamar ne tabbata hadisin muslim ingantacce hadisi ne muslim ya ruwaito shi daga hadisin Ali ibn Abi Talib yace manzon Allah ya sama in ya tashi dai sallah yana fadar wannan addu'a ga fassaran ta nan wajjatu wajhiya na fiskantar da fiskata ma'ana yace kace ma'ana saqasattu ibadati na fiskantar da ibadata lillazi fatara as-samawati wal ardi wal arda ga wanda ya kirkiri halittan samai wal arda da kasai na fiskantar da ibadata shine ma'ana na fiskantar da fiskata ga wanda ya kirkiri halittan samai wal arda da kasai wato an ce fatara shine wanda ya kirkiri abu ba wanda ya riga shi irin yin wannan abu inda gaba kuma bayan wani yayi ne ka gani kai irin sa to ba za a ce fatara ba ba za a ce fatarahu ba ma za a ce wa khalaqahu ko sana'ahu to da haka Allah shine fatirus samawati wal ard alhamdulillahi fatiris samawati wal ard godiya ta tabbako yabo ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kirkiri halittan samai da kasai to sai manzo Allah sama yace na fiskantar da fiskata ibadata ga wanda ya kirkiri halittan samai da kasai hanifan ina mai karkacewa ga barin shirka izuwa ga gaskiya izuwa ga addini na gaskiya wato asalin hanif shine alma'il wanda ya karkace to amma laraba suna cewa mutum hanif idan ya zama yana bin addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saka alhanif alma'il ila tauhidi wanda ya karkace koma izuwa ga tauhidi ya bar shirka don da mutane gaba ɗaya shirka suke yi tunda addinin musulunci yazo sai suka karkata suka bar shirka wasu daga cikin su sai suka koma addinin musulunci sai ke cewa hanifan asalin sa daga alhanaf shine tonkurewa ana cewa gwamin ahnaf rajulun ahnaf kenan mutum gwami wanda kafar sa take tonkure hanifan ina mai tabbata ko ina mai karkata zuwa ga addinin musulunci wama ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai inna salati tabba sallata wa nusuki da ibadata kamar yanka da aikin haji da sauransu wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne ubangijin talikai wato sallata Allah nake yiwa ibadata Allah nake yiwa kamar yanka da kuma aikin haji da sauransu wa mahayaya haka nan rayuwata Allah ne yake raya ni haka suka fassara wa mamati mutuwata Allah ne yake kashe ni ko yuhuyini wa yumitu wuska ce a wannan haya abin da yake nufi ma fihi fi hayati min al-a'mal as-salihah duk abin da nake na ayyuka na gari a rayuwata to Allah nake yiwa wa mamati kuma ma amutu alaihi min al-iman mutuwa da zan yi akan imani duk na Allah ne wuska ce wa mamati kuma jaza'i inda Allah mutuwa ta na ga Allah ma'ana sakamakon da za a min bayan na mutu yana ga Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu bashi da abokin tarayya ubangiji ta'ala wa bidhalika umirtu da wannan ne aka umurce ni in bauta Allah shi kadai kada yin masa shirka wa ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmi allahumma antal maliku ya allah kai ne sarki la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne mahaliccina wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi kuma nayi itirafi da zunubina ma'ana na bayyana na yadda cewa nayi laifin shine itirafi fa ghafir li zunubi ka gafarta min zunubaina jami'an gabaɗayan su innahu la yaghfiru dhunuba yanda sha'anin da lamarin yake ba mai gafarta zunubai illa anta sai kai wahdini li asani al-akhlaqi ka shiryar da ni ga mafi kyawun dabi'u ya zama dabi'u na suna da kyau-kyau na kololuwa la yahdi li asaniha illa anta ba mai shiryar da wani ya zama yana da mafi kyawun dabi'u sai kai ubangiji subhanahu wataala wasarif anni sayyi'aha ya allah ka juyar da ni ga barin munanan dabi'u ya zama ba na yin munanan dabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai kauda ni daga munanan dabi'u sai kai ba wanda zai kauda ni in bar munanan dabi'u sai kai ubangiji ta'ala sai ce labbaika amsawarka wa sa'adaika da taimakonka labbaika nan ma'anarsa na amsa maka zan dawwama a bisa yi maka da'a shine ma'anar labbaika ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamati ni zan dawwama akan yi maka da'a dawwama bayan dawwama wa sa'adaika kuma musa'adatan li amrika ba'da musa'adati zan taimaka wa duk wani al'amari da kazo da shi bayan taimakawa. Wato kai da zaka yi addini nan iya kokarin ka zaka taimakawa addinin domin ya ci gaba. Wal khairu kulluhu bi yadika. Dukkan alkhairi a hannunka yake ya Ubangiji Ta'ala, ba wanda yake amfanar da wani sai in ka amfanar da shi. Shine ma'anar wal khairu kulluhu bi yadika. Wash sharru laysa ilayka. Sharri ba'a danganta shi zuwa gare ka. Malamai sun tafasara kala kala. Idan ka ce wash sharru laysa ilayka, baka halittan sharri kai kuskure. Don al-imanu bil qadari khairihi wa sharri. Aqidan ahlus sunna al-khairi da sharri duk Allah ne yake halittan su. Sai da hikiman da yasa ya halitta sharri. So da ko su malamai suka ce ma'anan wash sharru laysa ilayka, ma'ana sa la yutaqarrabu ilayka bisharri. Ba a bauta maka da sharri. Ba a neman kusancin ka da sharri, shine ma'anan wallahi wash sharru laysa ilayka. Ko suka ce ma'anansa la yunsabu ilayka sharru bin firadihi, ba za a danganta maka sharri shi kade ba, kaman a ce ya khaliqal qiradati wal khanazir, ya mahalicin birrai da aladu, karka fadi haka. Ko ka ce ya mahalicin sharri, karka fadi haka. Amma in ka ce huwa khaliqul khairi wa sharri, shine mahalicin alkhairi da kishiyansa, kaga wannan babu matsala. Wasu ka ce anan wash sharru laysa ilayka wa sharru la yas'adu ilayka, sharri baya hawa zuwa gare ka. Saboda take cewa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu salihu yarfa'u, kenan wallazi yas'adu ilayhi huwa al-kalimu at-tayyib, magana mai dadi, kalman tauhidi ita ne in ka fada sai ta hauta je wurin Allah Ta'ala a je maka kyakkyawan sakamako, da kuma al-amalu salih sune kyawawan ayyuka. To amma sharri baya hawa zuwa ga Allah Ta'ala. In kai sharri zunubai ne ba zai samu daraja ba, Allah ba zai daukaka shi ba. والشر ليس اليك وانا تعذبا لدبيني والله سبحانه وتعالى با دنگنتا مسا شر انا بك ني انا نيمن داتروانك انا بك ايوا ما توفيقي الا بك با انا iya datewa sai da taimakonka shine ma'anan ana بك ني انا datewa ni بك da taimakonka sannan wa ilaika kuma ina komawa ina fakewa zuwa gare ka in na shiga hali na tsanani shine ma'anan wa ilayka ay iltija'i ilayka fakewa na zuwa gare ka ne in na shiga hali na tsanani tabarakta albarakatunka sun yawaita ya ubangiji subhanahu wataala wa ta'alaita ka daukaka ya Allah astaghfiruka ina neman gafaranka wa tubu ilayka ina tuba zuwa gare ka to kaga wannan addu'an kuma yabon ubangiji ne ta'ala da kaskantar da kai da mai da al'amari zuwa ga Allah da neman gafaran zunubai. Kaga ne tace addu'a ta nawa ta uku kenan. Addu'a ta hudu ta bude sallah. Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limukhtalifa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Shimanan Imam Muslim ne ruwaito hadisin daga hadisin Aisha. Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallan dare qiyamul layli yana bude sallan da wannan addu'a. Allahumma ya Allah rabb jibrila, ubangijin jibrilu shine mala'ikan da yake zuwa da wahayi, shugaban mala'iku. Wa mika'ila, ubangijin mika'ilu shine mala'ikan da yake kula da tsukowar ruwan sama da kuma tsirrai. Wa israfila, kuma ubangijin Israfil shine mala'ikan da yake busa kafo idan an zo tashin alkiyama. Wannan mala'ikun an daraja su da ubangiji Ta'ala ya danganta shi, ya danganta abun nan, kuma zalla ta sama yace ubangijin wani da wani da wani daga cikin mala'iku. Wannan yana nuna darajar su da daukakan su a cikin mala'iku. To da haka wannan sune shugabannin mala'iku, Jibril da Mika'ilu da Israfil. Sannan sai yake fatirar samawati wal ardi, ya mahalicin sammai da kasai, wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai. Aliman ghaibi washahadati, ya masanin ghaibu abinda yake koye washahadati da abinda yake sarari. Anta taqumu baina ibadika, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka. Fima kanu fihi yakhtalifun, cikin abinda suke sabani a cikin sa. Wato mutane a duniya suna sabani. Wani yace addinin musulunci shine addini na gaskiya, in ba shi ka rike ba ba za ka samu rahmar Allah ba ranar alkiyama. Wani kuma yace sam addinin kiristanci shi ne na gaskiya, wani yace addinin yahudanci, wani yace bautar rana da wata da makamancinsa. To sai an je lahira Allah ta'ala ya yi hukunci, sai a je a raba rigima ina ahlut tauhid wanda suka kadaita Allah ta'ala suka yi addinin musulunci ga sunan ku tafi aljanna, ina wanda suka yi shirka suka bauta wani abu daban ba Allah ba ko kuma ku tafi wuta. To shi ne hukuncin da za a yanke kenan. هذان خصمان اختصموا في ربهم قو فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فذاك انا خصوم الدنيا ونيتي شيني اكن غسيا ونيتي انيني تو سي انجي لاهيرا ربري جمن دوك وندي كافر تشو الله زا كونا شي دو وتن جهنم الله يسوكي. تو ذاك سيتي كاي ني مي حكمتي تسكانين واتو باينكا ا cikin abun da suke sabani a cikin sa. Sai ce ihdini limaqtulifa fihi min alhaq, ya Allah ka shiryar da ni idan an yi sabanin ni kuma in fahimci inda gaskiyan take bi iznika da izininka. Ihdini ka shiryar da ni limaqtulifa fihi ga abinda aka yi sabani a cikin sa min alhaq na gaskiya, ni in gano gaskiyan bi iznika da izininka ya Allah. Sai ai ta sabani ka kuma sai ka gane inda gaskiyan take in Allah ya amsa addu'arka. Sannan sai ce innaka ta'diman tasha'u, ya ta'ala kai ne kake shiryar da wanda kaga daman ka shiryar da shi ila siratin mustaqim, izuwa ga tafarki madaidaici madaidaici. Kullun kana cewa ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da ni izuwa ga tafarki madaidaici. Shi ne tafarkin addinin musulunci, tafarki na gaskiya bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Ibn Jarir Tabari da ya hada dukkan maganganun da malamai suka yi akan fassara ko tafsirin ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da ni tafarki madaidaici mai siratul mustaqim, wani yace qur'ani, wani yace musulunci, wani yace bin manzon Allah sallama, wani yace kaza, sai yace duk maganganun suna nuna da da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah sallama shine as-siratul mustaqim, tafarki madaidaici. To ka roki Allah dora ka akan tafarki madaidaici bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in ka tsoro akan wannan, to shine kana kan shiriya kenan. Kaga wani kuma yana can bai bi Allah ba yana bin wani abu daban, a can bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bin wani abu daban, yana ta bidiyoyi, kai kuma sai ka roki Allah ya tsora ka akan sunna, shikenan kana kan tafarki madaidaici. Wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude sallan dare da ita, ita ma addu'ar bude salla ne. Sai addu'a ta gaba, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kaseeran, walhamdulillahi kaseeran, walhamdulillahi kaseeran, سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. سيأتي ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وحمزه. شنو كارسون الدعاء؟ وانا حديث جبير بن المطعم يرويتوش يتي يا كما زال السلام عينا صلى عينا فتن وانا الدعاء او جنبوجه صلى kama shin Nasiruddin Albani ya da'afa wannan hadisin, yace hadisi ne dha'ifi, amma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace hadisi ne dun baya kawo hadisi sai in ya san akwai wani malamin da ya inganta shi koda ko wani ya za'afa shi. Da fassaran ainihin wannan addu'a, in kana shakkanta ka dau sauran kawai, don muna da addu'a guda hudu kafin wannan, saboda haka sai ka dauki wanda ba a shakka wajen ingancin sa kai tai. Amma ga fassaran ta nan, Allahu akbar kabiran, Allah shine mafi girma ko kuma shine mai girma, kabiran a wajen girma. Don haka kamar an karfafa maganan Allahu akbar, Allah shine mai girma, ba abun da yafi shi girma. Kabiran kuma halin kasancewarsa mai girma, kamar an karfafa maganan ne, babu dai wani wanda yake Allah subhanahu wataala girma. Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, hasa uku. Walhamdulillahi kaseeran, dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kaseeran min yawa. Shi ma wannan ta'kidi ne, idan ka ce alhamdu wannan halin istighraqiyya ce, ta game dukkan yabo din gaba daya. Saboda haka dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala min yawa. Sannan ya maimaita walhamdulillahi kaseeran, walhamdulillahi kaseeran, sai ce wa subhanallahi tsarkiya, tabbatan ma ubangiji ta'ala baya siffantuwa da siffofi na nakasa ko na tawaya ko na aibi. Bukuratan da safiya wa asilan da kuma yammaci, safi da yamma Allah tsarkakeke ne. Wannan shi ma sai ka faɗe shi sau uku, shi yasa yake salasan. A'udhu billahi minash shaitani, ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan, min nafsihi, ina neman Allah ya tsare ni min nafsihi, daga girman kan shaitan. Asalin nafsu shine busa ko kafura, don ga mutum yana girman kan shaitan ne yake fura shi sai dinga jin kansa wani abu, sai suka nemi tsari daga wannan. Sannan wa nafsihi, da kuma waƙan shaitan. Wannan nufi, in kaga mutum yana waƙa, ya shagala da waƙa, to shaitan ne yake masa tofi, don asalin nafsu shine mai tofi. Kai haka kamar ruqiya ka karanta wani abu ka to, to kawai in kaga mutum ya shagala da waƙa, to shikenan shaitan ne yake masa mai tofi. Musamman waƙoƙin da suke da ma'anan alghina, waƙoƙi na haramu ba waƙe ba, amma irin waƙe kan wanda yake da ma'ana mai kyau, wannan shari'a ta halatta shi. Amma waƙoƙi wanda ake yi irin na haramun, a wuce gona da iri a cikin waƙan, ko a dinga yi ana kaman mutu, kaman an yi maye, in ana rera su sai ka ji kaman kana maye, kana wani rangwada, baka san lokacin da jikinka zai dinga rawa ba, to irin wannan haramun ne. Ina za ka je, duniyan ne ta ma daɗi. Saboda haka wannan dukkaninsa aikin shaiɗan ne, kuma sautin shaiɗan ne, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa Ƙur'ani. Wasu malamai suka ce nafsi ɗin sihiri ma ya shiga, ina neman tsarinka daga sihirin shaitan. Don Allah ta ce wa min sharrin naffasati fil uqd, daga sharrin masu tofi, masu sihiri, masu tofi a cikin kulli. Sannan wa hamzihi, da kuma zungurinsa. Alhamzu shine zunguri, ana nufin shaitan ya aukatar da kai, shine aljunun. Wa hamzihi, so da haka sai suka fassara shi da almuta. Almuta shine wato shaitan ya haukatar da kai, ya buge ka ka fadi, ko kuma ya ainihin yi maka illa, ya zama kana da aljani a jikinka, shine ma'anan hamzihi. Haka yazo a fassaran hadisin. Wasu malaman suka ce waswasatihi, a'udhu bika min hamazati shayatin, wa a'udhu bika min hamazati shayatin ay waswasihi, ko wasawisi, wato ina neman tsarinka daga waswasin shaitan. Duka zai da wannan ma'anan, ko ya zungure ka ka haukace, ko kuma ya sa maka waswasi a zuciya, dukka ne mai tsari daga wannan. Addu'a ta gaba, Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbu samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta maliku samawati wal ardi, wa lakal hamdu anta al-haq, wa wa'duka al-haq, wa qawluka al-haq, wa liqa'uka al-haq, wal jannatu haqqun, wal naru haqqun, wal nabiyuna haqq, wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqq, wasa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu, wa alayka tawakkaltu, wa bika amantu, wa ilayka anabtu, wa bika khasamtu, wa ilayka hakamtu, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma alantu, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta, anta ilahi la ilaha illa anta. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga hadisin Abdullah ibn Abbas, yace manzo Allah sama in ya tashi zai yi tahajjud, zai yi qiyamul layli, yana karanta wannan addu'an, in ya kabbaran harama da yake yake bude sallansa. Ga fassaran ta nan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka. Anta nuru samawati wal ardi, kai ne hasken sammai da ƙasa, kai kake haskaka su. Wa man fihinna, da halittan dake cikin sammai da ƙasa. Wa lakal hamdu, ya Allah yabo ya tabbata a gare ka. Anta qayyimu samawati wal ardi, kai ne mai kula da sammai da ƙasa, ba da haka ba da sai su fado. Wa man fihinna, da abun da ke rayuwa a cikin sama da ƙasa. Wa lakal hamdu, ya Allah dukkan yabo naka ne. Anta rabbus samawati wal ardi, kai ne mahalicin sammai da ƙasa, wa man fihinna, da dukkan abun da ke cikin su. Wa lakal hamdu, ya Allah yabo ya tabbata a gare ka. Laka mulku samawati wal ardi, kai ne mai mulkin sammai da ƙasa, wa man fihinna, da dukkan abun da ke cikin su, wato kai ne kake sarrafa su yanda kaga dama. Wa lakal hamdu anta maliku samawati wal ardi, kai ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka. Kai ne sarkin sammai da ƙasa, wato kai ne mai mulki cikakke a sama da ƙasa. Wa lakal hamdu, ya Allah yabo ya tabbata a gare ka. Antal haqq, kai ne gaskiya. Zalika bi anna Allah huwa al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Duk wani abun bauta in ba Allah bane ƙarya ne, ana bauta masa ne da ƙarya da barna, Allah ta'ala shine kawai cancanci a bauta masa, shine ma'anan wa antal haqq. Allahumma antal haqq, wa lakal hamdu antal haqq, kai ne gaskiya, abun bauta da gaskiya. Wa wa'duka al-haqq, kuma alƙawarinka ne gaskiya, ba ka saba alƙawari Ubangiji ta'ala. duk wanda ya maka da'a zaka bashi aljanna, zaka shigar da shi aljanna, wanda ya saba maka kuma zaka shuda. Wa qauluka alhaq, Allah zancen ka shine na gaskiya, duk abin da ka faɗa gaskiya ne, babu ƙarya a ciki. Wa liqauka alhaq, kuma haɗuwa da kai gaskiya ne, tabbas ne akwai tashi alkiyama, za a haɗu da Allah a yi hisabi. Wal jannatu haqqun, aljanna gaskiya ne, duk wani abubuwa ne na gaibu wanda mu'mini ya yi imani da su. Wan naru haqqun, wuta gaskiya ne, mu'mini za su shiga aljanna, kafirai za su shiga wuta da masu saƙon Allah. Wan nabiyuna haqqun, annabawa gaskiya ne, duk kai ne ka aiko su Ubangiji Ta'ala. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama haqqun, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma gaskiya ne manzon ka ne. Kaga nan sai aka waro shi don me? Don a nuna maka mahimmancinsa. Ai da aka ce wan nabiyuna haqqun, dukkan annabawa gaskiya ne, ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga. To amma sai aka ware shi kuma aka ce wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, don annabawa ka shine mafificin me annabawan gaba daya. Kamar tanazzalul mala'ikatu ne war ruhu, mala'iku suna sauka a wannan daren, sai aka ce war ruhu da mala'ika Jibrilu, don annabawa ka shine me shugaban mala'iku. Sai ce wa sa'atu haqqun, tashi alkiyama gaskiya ne, ba kokonto a cikin sa. Allahumma laka aslamtu, ya Allah a gare ka na mika wuya, na mika wuya na, na sallama sai abinda ka ce, duk inda ka jani zan je, shine ma'anar na mika wuya. Wa alayka tawakkaltu, kuma a gare ka na dogara ya Allah. Wa bika amantu, kuma da kai ne imani, kai kadai ban yi imani da wani ubangijin ba daban ko ni abun bauta daban ba. Wa ilayka anabtu, kuma izuwa gare ka ne nake komawa, izuwa gare ka nake komawa. Wa bika qasamtu, kuma da sababinka ne nake husuma, nake fada da kafurai in ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah, su kuma su ce sam abautan gumaka daidai ne, har mu yaki tsakaninmu da su, duk da sababinka ya Ubangiji Ta'ala, saboda kai nake yi. Wa ilayka hakamtu, kuma izuwa gare ka ne nake kai hukunci na, hukunce hukuncenka nake bi, bana kirkiro abu da kaina, ko in kai wa tagutu hukunci na. Bayan an gama yabon Allah Ta'ala, an tabbatar da wannan abubuwan, sai ce faghfirli, ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu, abinda na gabatar na zunubaina, wa ma akhartu da abinda na jinkirta, wa ma asrartu da abinda na nayi na zunubai a boye, wa ma alantu da abinda nayi a bayyane, duk Allah ka gafarta min. Antal muqaddimu, kai ne mai gabatar da abinda kaga daman ka gabatar da shi, sai ka gabatar da wani ya zama yana da'a wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antal mu'akhiru, kai ne mai jinkirta abinda kaga daman ka jinkirta, sai ka jinkirtar da wani ya zama an tafi an bar shi baya da'a wa Allah Ta'ala. La ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai. Anta ilahi, kai ne abun bauta na. La ilaha illa anta, ba abun bauta da gaskiya sai kai. Wannan shine fassara wannan addu'a. To amma akwai ni larabcin da ya kamata ka kula da shi. Allahumma, sai ta laka aslamtu, kaga aslamtu yana ta'adda da lamun. Sai ce wa alayka tawakkaltu, tawakkaltu kuma da ala, bai ce wa laka tawakkaltu ba, wa alayka tawakkaltu. Wa bika amantu, shi kuma da ba'un yake yi mai, bai ce wa laka ko wa alayka ba, da ba'un yake ta'adda, inda na imani ne. Amma in na gaskantawa ne kawai zaka iya cewa amantu laka, na gaskanta ka, ma'ana saddaqtuka. Amma amantu bika, na yi imani da kai. Sannan wa ilayka anabtu, nan kuma da ila aka yi amfani, huruful jarri kenan. Wa bika qasamtu, wa ilayka hakamtu, in ka zo yin hada larabcinka ko zaka wallafa littafi, sai ka dinga kula da harufan jarra, kowanne akwai muhallin da ake sashi, kar ka sa wani a maimakon wani, duk da cewa wani lokacin akan sa wani a maimakon wani, amma in an samu larabawa na sawa. Wannan hadisin dogon hadisi ne, shi ma na bude sallah ne. Wayannan su ne hadisan ko addu'o'in bude sallah guda ainihin wato biyar, duk wanda ka dauka daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, guda shida ne ko bakwai ne ma aka kawo mana, duk wanda ka dauka ka bude sallah da shi yayi, in kaga dama ka hada biyu ko ka hada uku, ko ta ran kai wannan gobe kai wannan. Sai kuma zamu tafi gaba, yace du'a'ur ruku'i, addu'an yin ruku'u, addu'an yin ruku'u, ma'ana addu'an ruku'u, in kai ruku'u wanne irin addu'a ya kamata ka dinga yi? Yanzu ka bude sallah, bayan sallah qira'a ne, fatiha da sura. To in kai ruku'u akwai abin da ya kamata ka yi. Sai ya ce ta farko, addu'o'in suna da yawa su ma, na farko subhana rabbiyal azim salata marrat, ka ce subhana rabbiyal azim sau uku. Ya tabbata hadisin Huzaifa, hadisin da ahlus sunna suka ruwaito shi da Imam Ahmad, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i وابن ماجه ده ابن ماجه ده امام احمد مزالا تسلم يا كسنتي ياي صلى ده مزالا تسلم سي دي منزون الله yana fadan haka سبحان ربي العظيم حتى اوكو تما يازو ا روايه ابي داوود ده حديث عقبه بن عامر yana karawa da وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده شيخ ناصر الدين الالباني التخريجي اكو تحقيق دي وللتاف ابو داوود سنن ابو داوود سي ضعف wannan حديث wannan قارن وبحمده دين sai ce ضعيفي ني amma kuma a cikin sifatu salatin nabi sai ce hadisin ya inganta hadisi ne hakan yace yazo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban shi yasa abin su malamai wanda suka san ilimin hadisi wanda suka yi wa Sheikh Nasiruddin Albani uzuri wajen ya da'afa hadisi a Sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah sai a samu a wani littafin sa kuma yace sahihi ne ko yace hasan ne sai suka ce a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ya musu hukunci ne da isnadin da suka zo da shi kawai bai shiga sauran isnadin hadisin ba zai wa wani mai littafin kuma ya kawo wani isnadin daban haka Sheikh mashhur Ali Salman babban dalibin Sheikh Nasiruddin Albani ya fada saboda haka sai a masa uzuri koda anan yace da'ifi can yace hasan to ai da'ifin na isnadin da Abu Dawud yazo da shi shine da'ifi amma can gaba kuma za a iya samu wani isnadi sahihi ko wani da'ifin kuma sai ya karfafa shi wannan ainihin isnadi saboda kenan zaka iya cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiya sarki ya tabbatar ma ubangiji na bai siffanta da siffofi na tawaya ba al azimi Allah mai girma wa bihamdihi da kuma wato ainihin yabonsa in ka fadi haka ka nisanta shi daga siffofi na tawaya kuma ka tabbatar masa da siffofi na kamala za ka yi wannan sau uku a cikin ruku'unka addu'a ta biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin aisha radiyallahu anha tace manzo Allah kuma yana fada a cikin ruku'unsa da sujjadansa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ghafir li kaga duk da cewa ba a yin addu'a a ruku'u amma an samu anan manzo Allah ta sama yayi to sai ka tsaya iya wannan kai wanda yin karka kara kai kuma su addu'o'in naka amma a sujjada zaka iya me karawa subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji na rabbabu ya allah rabbana ubangijin mu mahaliccin mu wa bihamdika da kuma hadawa da yabonka Allahumma ghafir li ya Allah ka gafarta mini ka tsarkake Allah da dukkan siffa ta tawaya ka tabbatar masa da siffa ta kamala sannan kuma ka nemi gafaransa bayan yabo sai ka nemi gafaran Allah ta'ala to wannan ita ma ana yin ta a ruku'u subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghafir li sai addu'a ta ko zikiri na gaba subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi wannan hadisin kuma Muslim ya ruwaito shi daga hadisin Aisha tace manzon Allah ta sa yana fadan wannan a cikin ruku'unsa da sujjadansa subbuhun ma'anansa musabbahun abun tsarkakewa subbuhun abun tsarkakewa quddusun abun tsarkakewa dai duk ma'anansa dai ne da subbuhun da sabbaha da kaddasa duk ma'anansa ya tsarkake ni ma'ana Allah kai ne abun tsarkakewa gabarin duk wata siffa ta aibi ko ta tawaya rabbul malaikati kuma kai ne mahaliccin mala'iku mamallakin su war ruhi da malaika jibrilu to kaga malaika jibrilu yana cikin mala'ikun amma an waro shi anan shi ma saboda me saboda nuna muhimmancin sa wannan shine malayan balaga suke ce masa itinabi a fadi abu zai wani abun zai iya shiga cikin abun sai kuma a ƙara fadan sa shi kuma daban ana ce masa itinabi sannan kuma ma'ana abin nan suna ce masa zikrul khass ba'da al-ami للاهتمام بالخاص كاي عمومي kuma sai ka fadi kuma khususi don ka himmantu da wanda kake bance din rabbul malaikati mahaliccin malaiku sai aka ce war ruhi da malaika jibrilu shi ma kuma malaika ne don a nuna maka muhimmanci malaika jibrilu a cikin malaiku shi ne shugaban su addu'a ta gaba allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu kasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi وما استقلت به قدمي شيما امام مسلم روايته شي daga hadisin sayidina ali radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya tashi dai sallah ko in yi ruku'u a sallan sai yana yin wannan allahumma laka rak'atu ya Allah, saboda kai nayi ruku'u, nayi ruku'u na don Allah, wa bika amantu, kuma da kai ne kawai nayi imani, wa laka aslamtu, kuma a gare ka kawai na miƙa wuya, kasha alaka sam'i, jina ya kaskanta a gare ka, wa basari da ganina duk ya kaskanta saboda kai, wa muhi da burgona, burgon kaina ya kaskanta saboda kai, wa azmi da kashina duk kasusuwana sun kaskanta saboda kai, wa asabi da jijiyoyin jikina, sannan wa mattaqallad bihi kadami da abunda kafafuwana suka dauka, shine jikina gaba ɗaya kenan, ma'ana duk gaba ɗaya na nayi tawazu'u na maida al'amari na zuwa gare ka. Wannan ita ma manzalar su suma yana wannan addu'a, yana wannan zikirin a cikin ruku'unsa. Na ƙarshe shine subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama, subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama, manzalar yana wannan zikirin a cikin ruku'u. Abu Dawud ya rawaito shi daga hadisin Auf bin Malik al Ashja'i, yace manzalar yana faɗan wannan a cikin ruku'u. Subhana zil jabaruti, sarki ya tabbatar ma ma'abocin girma, wato jabarut girma tare da karfi, girma tare da karfi da nuna isa, sarki ya tabbatar ma mai irin wannan sifa. Sannan wal malakuti, da kuma mulki na kololuwa, sarki ya tabbatar ma ma'abocin mulki na kololuwa, wal kibriya da girma, wal azamati da kuma girma, wannan dukkanin su kalmomi ne suke nuna girman Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma mulkinsa. To amma kaman suna da bambanci ko duk girma ne, in ace aljabarut wanda zai iya kurmushi abu, ba abun da zai hana shi ya kurmushe shi saboda karfinsa da nuna isansa, Allah ta'ala ya ce yake da wannan sifa. Wal malakul ko shi na kololuwa, wanda kowane mulki yana karkashin mulkinsa, kaga ba sai almulku kawai ba, wannan mubalaga ce. Al malakut wal kibriya kuma nuna girma, wato ba abun nan ba dadi mu ce girman kai, ba wanda ya sai nuna girma ta kololuwa, komai ba komai bane sai shi, sai Ubangiji subhanahu wataala. Ina da wannan sifa ita ce kibriyau, kai kuma idan kai irin wannan sifan kaza kana da girman kai, sai zame maka aibi, don baka kai kai wannan ba, sai zama haramun ka aikata, ba za ka shiga aljanna ba. Amma Allah ta'ala shine kawai sai ya sifantu da irin wannan sifa din. Sannan wal azama, da kuma girma na daukaka, girma na daukaka ba wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala. To wannan manzala ta suma yana fadansa a cikin ruku'unsa. Duk wanda ka dauka kai yayi, ko ka hada biyu ko uku, ko taran kai wannan, gobe kuma kai wannan. Du'aur raf'i min ar-ruku'i, addu'an daukowa daga ruku'u, ko dagowa daga ruku'u, addu'an dagowa daga ruku'u. Ta farko sami'a Allahu liman hamidahu, sami'a Allahu liman hamidahu, wannan ya tabbata a hadisin Anas da kuma wani Anas, sabai da yawa sun ruwaito shi, wanda Imam al-Bukhari ne ya ruwaito hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga ruku'u yana cewa sami'a Allahu liman hamidahu, sami'a Allahu liman hamidahu. Fassaran sami'a Allahu liman hamidahu shine Allah ya amsa wa wanda ya yaba masa, sami'a Allahu, Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya, ma'ana ya amsa masa zai bashi ladan yabonsa da yayi. In kace Allah ya ji wanda ya yabe shi, to wanda ya zage shi fa bai ji ba, ya ji. Saboda haka sami'a nan ma'anarsa istajaba, ya amsa masa zai bashi lada, ba na ji bane. Larabci yana da yalwa, kalma ɗaya ta zama tana da ma'anoni da yawa, abu ɗaya kuma ya zama yana da sunaye da yawa a larabci. Saboda haka Allah ya amsa ma wanda ya yabe shi, Allah yana faɗan wannan in ya zo dagowa daga ruku. Nagaba rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi, wato in kai wannan zaka iya karawa kuma da me wannan ta gaba. Wannan kuma ya tabbata shi ma hadisin Bukhari daga hadisin Rufa'a az-Zuraqi, yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya dago daga ruku'u sai wani mutum a bayan manzala ta sama da aka ce sami Allahu liman hamidahu, ana cewa rabbana wa lakal hamdu, shi kuma sai ya kara yace rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi, rabbana ya ubangijinmu, wa lakal hamdu yabo ya tabbata maka, kai ne yabo ya tabbata maka, hamdan yabo kaseeran mai yawa, tayyiban mai dadi mai tsarki, mubarakan mai albarka fihi a cikin sa, shine fasaran wannan zikirin. da wannan ba Allah ya faɗi wannan magana mazala bai koya sabon zaman su kara daga rabbana walakal hamdu ko kace rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu duk ya tabbata a sunna amma hamdan kasiran tsaye ba mubarakan kawai wani sai tafke sai kara da wannan ba an dago daga ruku sai mazala ta sawa sai juya sai ce wa ya faɗi wannan maganar waye kari sai sai ce wani ne sai ce ni ne sai mazala sai ya ce to na ga mala'iku sama da 30 suna rige-rigen rubuta wannan kalman saboda muhimmancin ta shikenan ya tabbata ya zama sunna shikenan yayi karin a daidai go yayi a gaban manzala sai sama ya tabbatar masa mala'iku sama da 30 suna rige-rigen rubuta kalman saboda muhimmancin ta shikenan sai ya zama sunna kuma amma yanzu in kai kari in kai bid'a ba wanda zai tabbatar maka haka ne ko ba haka ba don manzala ta zama in an yi abu a gaban sa in bai hana ba to ya zama sunna in kuma ya hana fa ba sunna ba don in ba daidai bane zai hana to ai ana sallah to ne dinga kwala kira'a na Fatiha manzala yana kira'a Fatiha a bai to ni shi ma kama alhamdulillahi rabbil alamin yana yi sai manzala ta zama da ya gama sallah sai juya yace waye kira'a bayana to ne yace ni ne sai yace daga yau karka sake ni bana jayayya da wani aurin kira'a ina yi kana yi to da haka sai aka hana shi sai aka hana sahabbai yin kira'a manzo Allah na yi suna kaga kenan ba daidai bane ce sa amma da sunna ne sai manzo Allah sa sawa sai tabbatar masa da wannan to yanzu kai idan kai karin wa zai tabbatar maka haka ne ko ba haka bane babu to da haka sai ka tsaya iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai iya inda Allah ya tsaya da kai iya abin da yazo a sunna shine kawai zaka yi to da haka kace sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه addu'a ta gaba ko zikiri na gaba wanda ake a cikin ruku'u mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqa ko ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu wannan kuma ya tabbata daga hadisin sayyidina ali رضي الله عنه yace manzala ta sama yana yin wannan addu'a wannan kuma zaka hade ta ne idan kace sami Allahu liman hamidahu sai kace rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi sai ka kara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu kadire har nan haka aka fi zo amma an ka tsaya na farkon ko ka karisa zuwa na biyun shi ma yayi kenan in kace abun nan yabo hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi yabo mai yawa mai tsarki mai albarka a cikin sa sai kace mil as-samawati cike da sammai shi yabon yana mai cike da sammai wa mil al-ardi kuma cike da kasa gaba daya wa ma bainahuma da kuma cike da abin da ke tsakanin sama da kasa duk yabo ya tabbata wa Allah cikin sama cikin sammai cikin kasai da kuma cikin abin da ke tsakanin sama da kasa sannan sai yace wa mil amashita da kuma cikin abin da kaga dama min shay'in na wani abu ba'du bayan sammai da kasai din da abin da ke tsakanin su ko ina yabo ya cika na ubangiji subhanahu wataala sai yace ala sana'i ya ma abotin yabo ubangiji subhanahu wataala kaga nan an ce ahlahu manasa ya ala sanai an shafi yawo ne amma munada ne shi yasa aka masa nasaba saboda mudhafun ilayhi ne ya ala sanai ya kai ma abotin yabo wal majdi da daukaka a haqu ma qala al abdu shine mafi cancantan abinda bawa zai fada bi Allah subhanahu wataala wa kulluna laka abdun wa kulluna kowannen mu abdun bawa ne makaskanci laka a gare ka ya ubangiji ta'ala kowanne daga cikin mu kaga ba ce wa kulluna laka abidun ba wa kulluna laka abidun ya halatta kuma ba nan in haka ne sai a ce sai mu ce dukkanin mu bayi ne a gare ka wa kulluna laka abidu dukkanin mu bayi ne a gare ka amma tunda aka zo da lafazin mufrad nan an yi itibari lafazin ne lafazin kullu lafazi ne kwaya ɗaya mufrad ne amma ma'anansa jam'i ne in kai itibari ma'anansa to zaka zo masa da jam'i a gabansa sai ka ce abidun in ka lura da kuma lafazi ne kwaya ɗaya zaka iya zuwa masa da me da mufradi shi yasa nan aka itibari da lafazin wa kulluna laka adun saboda haka sai ka canja fasara kar ka ce dukkanin mu bawa ne a gare ka. Ai Hausan ba ta fito ba, kai gwaranci wajen fassara. Dukkanin mu bawa ne a gare ka? A. Da cewa kai abidun, dukkanin mu bayi ne a gare ka. To anan tunda aka ce abdun sai ka ce wa kulluna, kowannen mu abdun bawa ne makaskanci laka a gare ka. In kai haka to ka iya fassara kenan. Allahumma la mani alima adaita, ya Allah babu wanda ya isa ya hana abun da ka bayar. Duk duniya in za a hadu, Allah ya baka abu su ce ba zai yiwu ba, to ba su isa su hana ba. Ba wanda ya isa ya hana abun da ka bayar. Wala mu'tiya lima manata, kuma babu mai bada abun da ka hana. In Allah ya hana kuma ko duk duniyan nan za a hadu a ce za a baka, ba wanda ya isa ya baka wannan abu. Sai ce wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Za ta fassara mai wahala kuma. Ko wanda ake kurakurai a cikin fassaran wannan ibara, wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu. Nace jaddu yana da ma'anan kaka ko yana da ma'anan daukaka, mun fassara shi a can ba, to yana da ma'anan kuma arziki, to wannan na arziki ne. Wala yanfa'u zal jaddu, sai aka shafe fa'ilin, wala yanfa'u zal jaddi jadduhu ajnushi, wato ma'abocin dukiya, dukiyarsa ba za ta amfane shi ba, min kal jaddu, dukiya daga gare ka ne. Wato sai kaga dama arzikin mutum yake amfanan sa. Wala yanfa'u zal jaddi, ai sahiban jaddi ake nufi. Ma'abocin wadata, la yanfa'uhu jaddu, wadatansa ba za ta amfane shi ba sai kaga dama. Sai za ka ga wani yana da wadata amma cikin wahala yake kamar miskini. Min kal jaddu, arziki daga wurin ka yake zuwa Ubangiji Ta'ala. Ka rike wannan fassara, tana da tsada. Wasu sun rubuta ma sun fassara da hannu, ana sai da littattafin amma akan kuskure aka fassara. Wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu, an shafe fa'ilin. Ma'anar maganan wala yanfa'u sahibal jaddi jadduhu minka jaddu. Ma'abocin arziki, arzikinsa baya amfanansa sai kaga dama, minka jaddu arziki daga wurin ka yake. Inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin, Allah shine mai azurtawa. Wannan sune addu'o'in ko kuma zikirin da ake a ruku, zikirin da ake a wajen ruku. Sai du'a'u sujudi, a dagowa daga ruku, afwan, zikirin da ake wajen dagowa daga ruku. Wannan muka ce son samu ka yi su gaba ɗayan su, in ko wasu samu ba na farkon ya samu ko ka hada da na biyu. Sai du'a'u sujudi, addu'an yin sujjada. Subhana rabbiyal a'la yace salasa marratin, kai sau uku, shi ma wannan kamar na ruku'un nan ne. Wato ya tabbata daga hadisin Huzaifa, ya yi sallah tare da manzala ta sama, manzon Allah yana faɗan haka, subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbatan ma mahalicina al'a'la, mafi ɗaukaka, wanda ya fi kowane abu ɗaukaka. Sannan sai ya zo a riwayan Abu Dawud da wabi hamdihi, hadisin Uqbatu bin Amir, wanda nace muku Nasiruddin Albani ya da'afa shi a Sunan Abi Dawud, amma ya hassana shi kuma a cikin Sifatu Salati Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi, da aka har hada hanyoyinsa. Sai ka hada ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, na gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, kamar yadda yake a ruku. Sarki ya tabbatar maka ya Ubangiji mahaliccinmu da yabonka, allahumma ghafirli, ya Allah ka gafarta min. Shi ma daga hadisin Aisha tace manzala sama yana faɗan wannan a cikin ruku da sujjada. Kuma Imam al-Bukhari da Muslim sune suka ruwaito wannan hadisin. Subuhun quddusun rabbul makati wa ruhi, irin dai na ruku'un ne shi ma wannan. Hadisin Imam Muslim na Huzaifa, manzo Allah yana faɗan haka. Subuhun abun tsarkakewa, quddusun abun tsarkakewa, rabbul mala'ikati malikin mala'iku wa ruhi, da mala'ika Jibril. Sannan sai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi daga hadisin Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Hadisi ne ingantacce, yace manzala sama yana yin wannan addu'an a cikin sujjada. Allahumma laka sajadtu, ya Allah a gare ka ne sujjada, nayi sujjada na don kai. Wa bika amantu, kuma nayi imani da kai ne kai kadai. Wa laka aslamtu, kuma a gare ka ne mika wuya kai kadai. Sajada wajhi, fiska na yayi sujjada. Lilladhi khalaqahu, ga wanda ya halicce shi. Wa sawwarahu, ya suranta shi. Me surantawa? Kamar in zaka abun nan, in zaka gina gida sai ka je a maka zane, wannan zane shine sura. In ka zo ka san me za ka gina, to Allah ta'ala sai ya suranta abu, sai ya halicce shi. Sai ya suranta shi, ga yanda zai halicce shi, kuma sai halicce shi. Kamar yanda zaka zo kai plan na gidanka, aje a rubuta maka a zazzana maka sai ka zo ka yi shi kuma ya fito a yanda aka zana. To Allah yana yin wannan in ya zo yin halisansa. Ya Allah kai ka suranta ni, ka suranta shi kai shi fiskan. Wa shaqqa sam'ahu, kuma na yi sujjada ga wanda ya tsaga jin fiskantawa, shi ne kunne kenan, shi ne mai ji. Wa basarahu, da ganinsa shi ne ido. Tabarakallahu, albarkatun Allah sun yawaita. Ahsanul khaliqin, mafi kyawun masu halitta. In ka ga dama ka ce masu san'anta wani abu. Saboda khaliqin karka ɗauka cewa masu halittan suna da yawa. Allah shi ne maliki. Allahu khaliqu kulli shay'in, shine malikin kowane abu. La khaliqa illa Allah, ba mai halitta sai Allah. To amma larabawa idan ka san'anta abu suna ce masa me khalqu, shi ma sai a ce khalaqahu ko huwa khaliquhu, shi ya halitta. Shi yasa an ce fatiru, wanda ya kirkiri halitta. Khaliqu kuma ko ba kai ka kirkira ba. To amma malikin abubuwa gaba ɗaya na duniya na hakika shine Ubangiji Ta'ala. Amma kai zaka iya yin tebur, amma ba kai ka halitta katakon ba. Allah Ta'ala ne ya halitta katako. Shi yasa duk wanda yayi wani abu to ya harhada ne ta da abu. Ko motan nan kai ne ka halitta karfi, ba kai ka halitta shi ba, Ubangiji ne Ta'ala. Sai dai ka zo ka hada nan, ka hada nan, sai ka tada wasu abubuwa da abubuwan da Allah ya halitta. Wannan shi ake cewa sana'a. To shi yasa ko ka san'anta wani abu, ba wanda yake san'anta wani abu kaman Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Shi ne mahalitti, akwai kuma masu san'antawa, shi kuma ya fi masu san'antawan iya halitta da kuma san'anta abunda yake son ya san'anta. Addu'a ta gaba, zikiri na gaba, subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, shi ma ana kamar yadda yake a ruku. Barki ya tabbatar ma abocin girma da mulki da girma da girma, duk na yi bayani kuma bambancinsu a can ba. Hadisin Abu Dawud daga hadisin Abu bin Malik al-Ashja'i, manzo Allah yana faɗan wannan a sujjadar. Addu'a ta gaba, Allahumma ghafir li zambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Wannan ya tabbata hadisin Abu Huraira, manzo Allah sama yana faɗan wannan a cikin sujjadansa. Hadisi ne kuma wanda Imam Muslim ya ruwaito shi, ingantaccen hadisi. Ma'anarsa Allahumma ghafir li, ya Allah ka gafarta min zambi zunubina kullahu, dukkaninsa. Ka gafarta min laifuffuka na gaba ɗayansu. Dikkahu, karaminsa, shine ma'anar dikka, shay'un daqiq, wanda ba za ka iya ganinsa ba kaman siririn abu, karamin abu. Wa jillahu, da kuma mai yawansa, wanda za ka iya hango shi. Ya Allah dukka yafe mini wannan. Sannan wa awwalahu, Allah ka yafe min farkon zunubina, wa akhirahu, da ƙarshensa, wa alaniyatahu, da bayyanensa wanda kowa ya sani, wa sirruhu, da kuma ɓoyensa wanda babu wanda ya sani sai kai, sai ni da na yi shi. Dukka ne mai Allah ya gafarta masu ga zunubanka na zahiri da na batini, manya da ƙanana. Sai addu'a ta gaba, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka la usi sana'an 'alayka anta kama afnaita 'ala nafsik. Wannan shi ma ana yi a sujjada. Ya tabbata daga hadisin Aisha radiyallahu anha, tace wata ran ta laluba akan gado, sai ta risa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfudansa, ta neme shi, ta lalube shi a masallaci, sai hannunta ya fada akan dugadugansa, cikin dugadugansa, ya kafa su haka yayi sujjada. Shikenan sai ta ji shi yana faɗan wannan addu'a. Kenan sunna ne a faɗe ta a sujjada a lokacin da ake sallah. Allahumma inni a'udhu bi ridaka, ya Allah ina neman tsari da yardanka, min sakadika, daga fushinka. Allah ka yarda da ni, ka kare ni daga fushinka. Wa min mu'afatika, ina neman tsari da bani lafiya, min uqubatika, daga uqubarka. Allah ka bani lafiya, karka azabtar da ni, ka dora mini bala'i. Wa a'udhu bika minka, ya Allah ina neman tsarinka, minka, daga azabarka. La usi sana'an 'alayka, bana iya kiyaye irin yabon da ya cancanta a maka. Anta kama afnaita 'ala nafsi, kai kamar yanda kai bi kanka. Ni ban isa in yabe ka kamar yanda kai bi kanka ba, sai dai ina yabon daidai gurgudo. Wannan tawazu ne wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, da rabon abun nan da addu'a, kuma Allah ya tabbatar masa da yardansa, ya kare shi daga fushinsa, ya bashi lafiya, ya kare shi daga rashin lafiya ko wata musiba. Manzo Allah taslama yana faɗan wannan a cikin wato ainihin sujjadansa. To wannan duk wanda ka ɗauka a cikin sujjada za ka yi. Sannan kuma hadisi ya tabbata cewa ba sai waɗannan kawai ba, za ka iya ƙara wasu addu'o'inka waɗanda kake so a cikin sujjada. Saboda manzo Allah taslama ya ce fa amma sujudu fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fashtaidu fihi biddu'a. Amma ruku'u, ku girmama Ubangiji Ta'ala. Saboda haka a ruku'u sai ka takaita akan wanda ya tabbata a sunna kawai. Sai ya ce amma sujjada kuma ku yawaita yin addu'a. Saboda haka kowace irin addu'a ba iyakance maka ba. ka haddace na sunna kai wanda suka tabbata manzon Allah yayi a sujjada, sannan ka kara da naka kai ka san wace irin bukata kake da shi, sai kai a cikin sujjada din shari'a ta bada wannan daman. Shi yasa sujjada zaka iya dadewa kana addu'a, musamman idan kai kake sallan ba tare da wato mamu wajen ka karka kawaita kuma su je su shiga wata damuwa. Manzala sa sama ya hana a dinga koran mamu. Mun cika awa ɗaya, zamu tsaya a nan insha Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya na farko yana tambaya ne, mala an ce akwai bukatan idan mutum zai kwanta yayi addu'a, mala idan nayi addu'a na kwanta, na kwanta kenan kuma sai wani bukaci da bashi wani abu kamar a ce waya, sai na tashi na dan fito waje na mika masa waya, mala idan na koma kuma akwai bukatan yana saki addu'an ne tunda na wani shingulla kafin na saki kwanciya, ko kuma wancan addu'an da nayi ya wadatar?
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wato sai ka saki wannan addu'a, kamar ma mutum ya kwanta ne sai fitsari ya matsa masa ya je fitsari ya dawo, nan ma dai sake yin wannan addu'a ne. Sai ka kwanta za ka yi addu'a, in ka tashi kuma wannan kwanciyan ya kare ai wani kwanciyan ne kuma ka sake. Na'am.
Yace malam mahaifiyata ta rasu, an raba pension, an raba gadonta tsakaninta da ƴaƴanta da mijinta, aka raba mana gado da mijinta duka. Abin da ya saurari dai saura pension ta da kuma gratuity ta, dama ma'aikaciya ce. To shin malam wannan pension da gratuity ma sai an raba da mijin ne ko kuma an fitta shi daga wancan rabon gadon da aka yi?
Na yana da haƙƙi, duk abin da ta mallaka za a bashi, duk abin da mamacin ya mallaka kowa da kowa cikin magadansa yana da wannan haƙƙin. Saboda haka ba a fidda shi ba, tunda ba a bada pension da gratuity ba, saboda haka za a riba har da shi kamar yadda za ku samu, shi ma zai samu.
Wanda yake tambaya, mutumin da yake azumi sai ya sa magani a idonsa, shin wannan magani da ya sa a idonsa zai iya karya masa azumi sakamakon yana jin ɗaci-ɗacin maganin a bakinsa?
In dai ya sa magani ko kwalli ya faɗa maƙogoronsa ya wuce cikinsa, ya karya masa azumi. Saboda haka in ya ji ɗaci-ɗacin ya iya kako shi ya fitar da shi ta bakinsa, bai karya masa azumi ba. Amma in ya wuce to ya karya masa azumi. Abin da ke karya azumi shine abin da ya bi ta maƙogoro ya faɗa ciki, ko ta wace ƙofa biyo, ko ta hanci, ko ta ido, ko ta kunne, ko ta baki.
Tambaya na gaba yake cewa, malam mutum ne yana azumi sai aka buƙaci ba da jini, amma aka ce a likita ya gaya masa sai ya ci abincin zai ba da jinin. To tambayan guda biyu shine, na farko shi wanda aka kara wa jinin shi ma mai azumi ne, azuminsa ya kare? Sannan shi wanda aka sa shi ya ci abinci kafin ya ba da jinin, shin ya halatta ya karya azumin ya ci abincin ya ba da jinin?
Shi mara lafiyan azuminsa bai karya ba don kara masa jini. Kamar yadda na ba ku ka'ida, abinda ke karya azumi abinda ya shiga ta maƙogoro ya faɗa uwar hanci. Ka riƙe wannan ka'idan kawai. Shi jini ba ta maƙogoro ake shigar da shi ba, ba haɗe shi ake ba. Inda haɗe shi ake da sai ɓata azumi. Na biyu kuma, kai mai azumi da aka ce sai ka ci abinci, sai a duba abin lalura ne ko ba lalura ba ne. Za a iya jinkirtawa sai bayan an sha ruwa, ba matsala ba ne sai a jinkirta. Ko kuma an rasa wanda zai bayar a yanzu sai kai mai azumi, shikenan sai ka bayar. In ka bayar ka yi taimako kuma ya zama lalura, ka yi ceci rai, wannan yana da kyau. Daga baya kuma za ka rama wannan azumi din, zaka ci gaba da kame bakinka, daga baya ka rama azumi guda ɗaya bayan Ramadan saboda lalura na a ce ci wannan rai, amma bai zama lalura ba, ba za ka yi ba.
Yace malam akwai sabanin malamai ne akan ba za a ci dabban da ta kai gargara ba, domin ni na ja wani aya ma, amma duk da haka dai bai gamsu ba. To ban sani ba ko akwai sabanin malamai akan haka.
Gargaran shine wayannan dabbobin da na lissafa, al-mukhanikatu wal-maquzatu zuwa karshe. Malamai sun sabani a fassaran ayan, amma yanda na fassara ta nan shine zance mafi inganci. In ta kai gejin da ba za ta rayu ba ko ka yanka, to in ka yanka ma ba za a ci ba. Amma akwai malamai da suka tafi ko za ta iya rayuwa in ka yanka ba za a ci ba, illa ma zakkaitun suka ce istisna'i ne, munqadi'i, ba muttasili ba, bai da alaka da abun da ke bayan. Saboda haka sai zama sabuwar magana ake, sai wanda ba a buge ta ba, ta fada rami ba, ba a shake ta ba, a tunkure ta ba, lafiyan ta kazo kazo ka yanka ta, sai zama wayancan koda suna lafiyayyun su idan ka yanka ba za a ci ba. Wasu mutane suka ce a istisna'i ne muttasili, saboda haka yana da alaka da wayancan dabbobin, kuma shine asali istisna'i ya zama muttasili, ba za ka ce munqadi bane sai kana da hujja. Saboda haka sai zama na in ka same shi rayuwarsa za ta iya dorewa, sai ka yanka za a iya ci, in ba za ta iya dorewa ba kuma ko ka yanka ba za a ci ba. Na'am, ina amsa a gurguje ne saboda tambayoyin suna da yawa.
Yace malam mahaifina ya kai ni koyon sana'a wajen wani wanda ba musulmi ba, to a cikin wannan sana'a da muke yi kuma muna yin hada kayan coci a ciki, shin ya halatta in ci gaba da zama karkashin shi ko kuma in bar zama karkashin? A cikin wannan sana'a da suke yi har suna yi da kayan coci, mahaifinsa ne kai shi koyon sana'a a wajen wani
ne kayan coci sosai, faɗi abin da ake yi, sai ka faɗi abin za mu iya gane ya halatta ne ko bai halatta ba. Me kayan coci? To coci ba gini ba ne, me ne kayansa? In wani abu ne wanda za a je a yi shirka da shi a cikin coci a ce Allah uku ne yana da alaka da wannan ibadan, su haramun ne. In kuma wani abu ne daban sai kai bayani sa.
Yake cewa malam menene hukuncin wanda yake hada tsoron Allah da wani abu, da wani abin da ya bashi mamaki, kamar ya ce ina ji tsoron Allah, ina ji tsoron wani ko wani abu?
To ai tsoron Allah ana nufin ka bi umurninsa kuma ka nuna daga abin da ya hana don kar ka shiga wuta ka shiga aljanna. Amma tsoron wani kan dole za ka ji tsoron wani ma, za ka ji tsoron azzalimi, za ka ji tsoron kura da zaki da damusa a jeji, amma ba irin tsoro ne irin na Allah. Allah kana tsoronsa saboda girmama shi da kake yi, da kuma shi ne yake da ikon ya baka rahama ko azaba. Shi kuma wannan kana tsoronsa don kar ya cutar da kai kawai saboda zalunci. Saboda haka in ka haka ba shirka ba ne, ba ce mutum kar ya ji tsoron komai ba. Tsoron ne kala biyu, akwai alkhawfu, akwai attaqwa, akwai kuma alkhashiya. Attaqwa da alkhashiya Allah kawai, amma alkhawfu tsantsan tsoro, wannan zaka iya yiwa wani abun halitta domin kada ya cutar da kai ko yana cutar da kai. Na'am.
Yace malam menene ake nufi da ci da addini da ci da ceto?
Ci da addini, ka fake da addini kana cin kuɗi. Kamar yanzu ka je ka ce a taimakawa masallaci sai a baka kai kuma sai ka cinye, kai ne masallacin kenan. Kaga masallaci addini. Ka nemi taimako na wani abu na ɗaukaka addini amma kanka kake nemawa, shi ne ci da addini. Ko ka zo ka yi wata shiga ta addini, ka je ka sa alkyabba, ka buga rawani, ka nemi buzu, ka nemi ƙati karbinka, ka riƙe ka ce kai waliyi ne, a zo ana baka 1,000, 2,000 ana wurgawa ana neman albarkanka. Shi ma wannan ci da addini haramu ne a addinin musulunci. Ci da ceto kuma shi ne kamar yanzu a kulle mutum, sai a ce ka zo ka ɗauki belinsa, an abu nan an kama shi an zalunce shi, ko ana bin sa haƙƙi ne na bashi, bashi ake bin sa, bai da shi sai aka tsare shi, sai aka ce je kawo mai abun nan mai beli, shine mai lamuni. Sai kai kuma idan ka zo sai ka ce to ni ba zan dau belin ka ba sai in ka bani 10,000 ko 2,000, don in ba a samu wannan din ba wannan za a kama a ce zo da mutumin ko kuma ya biya, don la belin kala kala ne, zaka biya in bai biya ba, zaka kawo shi in bai zo ba. Amma ne ka ce sai an biya ka kafin ka ɗauki belinsa, to in ka yaka ka aikata haramun. Saboda wannan babul muwasa ne, babin taimako ne, ba babin cin riba ba ne. Ba za ka zo ka ɗauki belinsa ana binsa 100,000 ka ce na ɗauki belinka amma za ka biya ni 10,000. Shikenan sai kama walwalawa yana neman kuɗi daga baya baka 10,000, ko kuma zan biya ka 100,000 amma za ka bani 110,000. Wannan haramun ne a addinin musulunci.
Wanda yake cewa malamu wai yanzu idan Goodluck Jonathan ya musulunta da kalmar shahada ya mutu, malam wai zai shiga aljanna? Idan har kuma zai shiga aljanna malam, to haƙƙoƙin mutane kenan malam ya matsayin su?
To kaga wato abin nan ya kamata mutane su dinga fahimtar addini. Goodluck ba shi ne ya dame mu ba, barnan da yake inda musulmi ne da bai yi wannan barnan ba, kuma idan ya musulunta a yanzu haka ya musulunta, musulunci ya ci gaba. Mutane nawa ne a zamanin manzala sama suka cutar da shi daga ba suka zo suka musulunta kuma suka da suna taimakawa addini? Allah ta'ala rahamarsa tana da yawa, karka korewa mutane rahamar Allah. Duk barnan da har an kami takardar na karanta ta kafin ba ka karanta, wai cewa ai ya ci banza in ya shiga aljanna, wai kuma zai shiga aljanna ai ya ci banza duk zudda jinin da ya tai kaza kaza, kuma yazo ya musulunta yayi kal wai ya cika da kal shahada yanzu zai shiga aljanna ai ya ci banza. Me banzan? To kalmar shahada abu ne mai sauki. Saboda haka in ya musulunta ya kyautata addininsa, in ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna. Wannan shine iya abin da muka sani, ko ba mu isa mu hana shi ba. Abin da ya yi a baya kuma Allah zai gafarta masa. Al-Islamu yahjimu ma kana qablahu. Duk zaluncin mutum. Ya kai Fir'auna zalunci ne? Fir'auna zaluncin da ya zo mutuwa ba ya kalmar shahada ba, amma shi ya zo gargara ne. Ya zo gargara sai ba a karɓa ba, amma duk da haka mala'ika Jibrilu, sai dai yanzu aka bari na mala'ika Jibrilu, Malaika Jibril sai ya ji tsoron kada Allah ya masa kallo rahama, yana kalmar shahada ya karbi tubansa sai ya dauki tabo sai cika masa a bakinsa sai dai yin kalmar shahada. To sai dai zaka masa haka kai ma. Don Ubangiji Ta'ala zai iya karban imanin Fir'auna a lokacin, haka Malaika Jibril ya fahimta. Sai sa ya sa masa tabo a bakinsa sai cika masa tabo ya kasa faɗan kalmar shahada ma har ya mutu. Allah rahmatsa tana da yawa, sabaqar rahmati ghadabi. To da haka ba burinmu ne wai duk ai ta tafiya akan kafirci ba. Kafirin nan ba zagin Allah suke ba ne? Sa cewa Allah uku ne, zagin Allah ne, Allah yana da zagin Allah ne fa. Kamar yadda manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisi kudusi, Allah Ta'ala yake cewa ba wanda ya kai shi hakuri wajen jin ana cutar da shi amma ya hakura. Ba wanda ya kai Allah a zage shi a ce su biyu ne, yana da abokin tarayya, yana da ɗa, yana da kaza, a ƙaryata shi a ce ba tashi alkiyama, amma mai masa hakan kuma sai ba shi lafiya ya azurta shi. Addin mai kafirci zagin Allah yake da mai shirka. To kai za ka yi da ci gaba da zagin Allah kenan? In mutum musulunta ba an samu sauki ba, to mai damuwanka da musuluntan wane da wane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka ji masa ciwo a yakin Uhudu, yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru ruba'iyatahu. Ya mutane da su rabbanta, da su samu rabo wanda suka rotsa kan annabinsu suka karya masa haƙorinsa. Allah Ta'ala me yace masa? Yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahu zalimun. Ah, wannan lamarin fa ba a hannunka yake ba. In ya ga dama sai ya karbi tuban su su musulunta su zo su shiga aljanna. In ya ga dama kuma ya azabtar da su, lalle tabbas su kan azzalumai ne. A ƙarshe kuma su Khalid bin Walid din suka musulunta, suka zo suka yi musulunci aiki, Washu bin Harb zai kashe Hamza zai musulunta shi ma, su Abu Sufyan duk suka musulunta kuma suka zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi turanci yaki. Haka ba za ka abin nan ba. Yace su azzalumai ne tabbas, amma kuma Allah in ya ga dama sai ya karbi tubansu. To haka shi ma wannan azzalumi ne tabbas, amma Allah ya ga dama kuma sai ya shirye da shi ya karbi tubansa. In ya shiga aljanna ka cutu ne, aljannan ka za a rage ne a bashi? Naka taka tana nan, ba naka za a rage ko a kwace a bashi ba, me zai daga maka hankali? Saboda haka ya kamata mutane su fahimci addini, a daina irin waɗannan abubuwan.
Akwai wani ɗan agaji da jama'ifinsa ta rasu, an faɗa min sunan shi amma na manta. Saboda haka dai yana buƙatar a sa ta cikin addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta mata.
To Ubangiji Ta'ala ya gafarta mata, ya sa rahama a cikin kabarinta. Akwai ma wanda ya gaya min wani ɗan uwa da yake karatu a nan, shi ma an masa rasuwa, Ubangiji Ta'ala ya gafarta wanda ya rasu. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma wa'afihima وغسلهما بالماء والثلج والبر ونقهما من القذائف والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما، كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما. اللهم اجعل قبورهما رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها خفرا من خفر النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.